A zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ne aka kashe makudan kudade har miliyan 360 wajen rusa target din da ake da su a iyakar manyan hanyoyi na kasar ba tare da sake gina wasu ba wani abu da shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar dattawa Sanata Adamu Aliyu yace matakin rusa target din ya ba su haushi
gaskiya ina ganin babban kuskure ne a ce an rushe wannan target din ba ma kamata yayi a ce an rushe su ba a ce an jaya target din a barbina ne wani lokaci zai zama tunle da sake dawowa da target din kuma ina wannan lokacin da muke yanzu muna da karancin kuɗi kwarai da gaske kuma ga bukatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro ga maganan sha'anin ilimi ga maganan sha'anin lafiya kowane yana bukatar makudan kuɗi da za a saka din kuma kuɗin nan babu su yawanci sai an ciwo ba su kafin a yi fundin budget to tun da akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan me yasa ba za a bi ta ba tun da akwai hanyar da za a samu a gina hanyoyin nan cikin sauki da walwala me yasa ba za a yi ba.
To menene yayi zafi ne kwamitin ayyuka ya ce a dawo da batun harajin shiga manyan hanyoyin kasar ga Sanata Adamu Aliyu da bayani.
Muna so mu kawo wani tsari na shigowa da 'yan kasuwa a ba su hanyoyin nan su gina cikin ɗan lokaci kaɗan kuma a ba su dama su yi target su karɓi kuɗaɗen da suka gina hanya ɗin. A yau misali daga nan har zuwa Kano na tabbatar mutum zai ji daɗi idan bai shiga rami ba ya tafiya cikin awa uku a isa Kano ya biya kila 3,400 da motar shi shi bai wahala ba motar wahala ba kuma ya isa cikin lokaci kuma sha'anin tsaro ma zai rage saboda yawanci duk inda hanya ta lalace nan ne lalacitun mutane barayi masu ɗaukar mutane suna kidnapping aka ce musu ko ɗan fashi da makami inda suke samun dama suna wa mutane banna mun duba ƙasashe da dama inda ake wannan tsarin na ga haka nan a Malaysia na ga haka nan a Morocco Egypt ma nan kusa da garin ƙasar Masar su ma suna yin haka nan Najeriya kaɗai ce kawai za a ga an yi hanya kilomita wajen 200 a ce mota ta je ta wuce ba ta biya ko a rini ba muna ganin ba mu kamar adalci ba amma ci gaba da samu haka ba
ga masu nazari a fannin tattalin arziki irin su Abubakar Ali wannan yunkuri na dawo da tollgate zai samu nasara idan an kawar da cin hanci da rasawa ko sama da fadi da kuɗaɗen da za su shiga a jihohin gwamnati
already akwai gibi wanda har albashin da za a biya sai an ci bashi za a biya ba ma wai za a ci bashi ba a yi aikin yau da kullum saboda haka muna cikin matsala tsananin matsala muna cikin ta saboda haka wayannan harajin da gwamnati suka zaburo da ita haraji ne wanda yake suke kan hanya wanda kuma ya kamata a yi saboda ba gwamnatin da za ta tafiyar da tattalin arzikinta ko tafiyar da gwamnati ta biya bukatun talaka ta biya bukatun mutane ba tare da an samu haraji ba hanya ne wanda kuma tilas yanzu ya zo da sai an waiwayi wannan hanyar nan domin dogaran da ake kan kudin mai da yake shigowa kudin ya ragu kuma gaba ana tafiya gaba raguwa take mai da kanta tattalin arzikin mai da kanta zuwa gaba za a daina domin zamani yanzu ya canja da yake ba ma za a zo ba za a buƙaci ba man fetur ɗin ba nan ba da nisa da yawa ba
abin jira a ganin shi ne tasirin da dawo da tollgate ko kuma karɓan kuɗin shiga gari ta manyan hanyoyi a wajen gina ingantattun hanyoyin sufuri a ƙasar Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.